Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger kamar da Chadi. Yau Juma'a 18 ga watan Maris din shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta yanke hukunci kan ja'injin da ake yi tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban Najeriya dangane da cire wani sashi a sabon dokar zabe da aka amince da ita a kwanan nan.
So kotu ta tabbatar da cewa babu wani mariki office din da ke da nasaba da siyasa wanda za a hana ma tsayawa takara. Shine tsarin mulki ya ba kowane mai rike da mukamin siyasa kafa da dama da yanci na takara na zabe ko a zabe su a lokacin da yake rike da wannan mukami.
A jamhuriyar Niger kuwa hukumar haɗin gwiwar ƙasar da Najeriya ce ta bayyana shirin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihohin ƙasar ta Niger. Muna kuma tafa da rahoto na musamman daga Kamaru kan kaddamar da aikin sabunta rajistar masu zaɓe. Kazalika muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT bayan binciken yadda kafar ke bayar da labaran yakin da ake yi a Ukraine. Hukumar tantancewar mai suna Ofcon ta faɗi a wata takardar bayani cewa bata ɗauki RT a Novosibirsk University a matsayin a tabakinta wadda ta dace kuma ta cancanci mallakar lasisin yada labarai a Burtaniya ba. Yau Juma'a hukumar ta Ofcon ta ce wannan hukuncin da aka yanke ya biyo bayan kaddamar da jerin bincike 29 kan sahihancin irin labaran da kafar labarai ta RT ke yadawa da kuma irin tattaunawar da ake yi a kafar labaran game da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Hukumar tantancewar ta ce mun yanke shawara cewa ba za mu iya gamsuwa da cewa RT na iya zama kafar labarai ta kirki ba a irin halin da ake ciki. Saboda haka hukumar Afcon ta soke lasisin yada labarai na RT ba tare da bata lokaci ba. Makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau din nan Juma'a. Nan take dai babu rahoto kan waɗanda abin ya rutsa da su. To sai dai filin jirgin saman ba shi aka auna ba a cewar magajin garin Lviv Andriy Sanovy, inji kafar labarai ta Reuters. Hayaki ya turnuke ya kuma yi gajimare a kewayen filin jirgin saman. A halin da ake ciki kuma a Mariupol, waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun fara fitowa daga wani babban ginin wasan kwaikwayo da Rasha ta auna a harin makami mai linzami ranar Laraba. An yi imanin cewa ɗaruruwan mutane waɗanda suka hada da yara na fakewa a babban ginin wasan kwaikwayon. Har yanzu dai ba a san yawan waɗanda suka tsira da ransu ba a harin. Kasar Australia ta kakaba takunkuma ga wasu gaggagan attajiran Rasha biyu yau Juma'a waɗanda ke harkar ma'adanai, kuma ɗaya daga cikinsu ke da hannun jari a kamfanin tace ma'adanai na Gladstone Rio Tinto. Ministan harkokin wajen Australia Maris Payne ta ce Australia na aiki tare da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa wajen daɗa takura gaggagan attajiran Rasha masu alaƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin da takunkuma saboda mamayar Ukraine. Yanzu kasar Australia ta ƙara attajirai biyu masu harkokin kasuwanci a Australia, wato da Oleg Deripaska da Victor Viselbach, a cewar Payne a wata takardar bayani. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis ta tsawaitawa da kuma inganta rawar da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ɗauki ke takawa a Afghanistan UNAMA a taƙaice zuwa wata shekarar yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin jin ƙai masu tsanani. Matakin zai tabbatar cewa UNAMA na da mashahurin aiki kuma ƙwaƙwara don bayar da ƙarfin gwiwa wajen tattaunawar ɓangarorin siyasa da kuma sa ido kan batutuwan ƴancin ɗan adam da bayar da rahoto a kai da kuma ci gaba da bayar da taimakon jin ƙai da abubuwan buƙata masu sauƙi, sannan da tuntuɓar dukkan ɓangarori a Afghanistan ciki har da Taliban wajen aiwatar da dukkan waɗannan abubuwa, a cewar jakadiyar Norway Mona Juul wadda tawagarta ta haɗa daftarin wannan ƙudurin. kudurin wanda ya samu amincewa da kurku 14 da kuma guda ta kaurarewa daga Rasha ya tanaji cewa yancin dan adam musamman ma na mata yan mata da kuma tsiraru ya samu fifiko masu nazarin al'amura na cewa ganawar da aka shirya yi tsakanin Prime Minister Cambodia Hun Sen da takwaran aikin sa na Japan Fumio Kishida a ƙarshen wannan makon wani kokari ne da Sun Fan ke yi na samu sabbin hanyoyin samun kuɗin tafi da al'amura da kyautata dangantaka da yammacin duniya yayin da Chinawa ke rage yawan hada-hadar da suke yi a ƙasar kuma matsalar tattalin arziki da COVID-19 ta haddasa ta fara yin tasiri kasar ta Cambodia na fuskantar barazanar tsunduma cikin matsalar bashi saboda basukan ayyukan ci gaba da China ta bata a cewar Carl Schuster wani professor a Jami'ar Hawaii Pacific wanda ya kara da cewa bashi na tilas sa Hun Sen sake nazarin dangantakar sa da yammacin duniya kuma Japan ce ke shiga tsakani Japan ta fara jaddada matsayinta a cewar sa ya kara da cewa ana ƙara karkata ga Japan saboda halin China a ƙarshe yayin da masu kamuwa da COVID-19 da waɗanda cutar ke kashewa ke dada yawa a wasu ƙasashen da suka sassauta matakan daƙile yaduwar cutar Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya fitar da takardar tunatarwa kan darasin da cutar ta koyawa duniya zuwa yanzu da yake jawabi jiya Alhamis a babban taron batutuwan kiwon lafiya a kasar Thailand Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce annobar ta COVID-19 na matukar tunatar da duniya cewa kare lafiya mashuhurin al'amari ne kuma yancin dan adam ba na waya bace amma tamkar jari ne wanda ba kawai ci gaba ne ke kawo shi ba kuma shine ginshikin ci gaba ta fuskar zamantakewa tattalin arziki siyasa da kuma tsaro
gaida Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wata kotun tarayya dake Umuahia a jihar Abia dake kudu maso gabashin kasar ta yi watsi da sashi na 84 da karamin sashi na 12 dake cikin sabon dokar zabe wanda ya haramta wa masu rike da mukamin gwamnati yin takara. Gabanin wannan hukunci da kotun ta yanke a yau Juma'a an yi ta ja'inja tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban kasa kan wannan sashi da kotun tace ya saba wa doka a wannan rahoto da za ku ji wakilin muryar Amurka a fadar shugaban kasar Umar Faruk Musa ya zanta da ministan shari'a Abubakar Malami kan hukuncin kotun ko da yake yunkurin jin ta bakin bangaren majalisar da yayi ya ci tura
a hukuncin da mai shari'a Evelyn Anyadike ta gabatar ta bada umarni ga ministan shari'a na Najeriya kuma babban lauyan kasar da ya cire sashe na 84 sashe na 12 cikin baka daga cikin sabuwar dokar zabe ta Najeriya wadda shugaba Buhari ya sanya wa hannu amma ya nemi majalisa tun farko ta cire shi domin ya saba sassa daban-daban na kundin tsarin mulki ministan shari'a Abubakar Malami ya yi mun karin haske dangane da wannan hukuncin da kuma irin abubuwan da ya tanada musamman maganar baiwa wanda ke rike da mukamai na siyasa ko na gwamnati kwanaki 30 su aji aikin su kafin shiga zabe sabanin irin tsarin da ita majalisa ta so ai amfani da shi a cikin sabon kudirin doka da yanzu kotun ta haramta inda yake cewa
manufar ita ce kowane ma'aikaci wanda ke rike da office na siyasa political office yana da haƙƙin ya zaba yana da haƙƙin a zabe shi a kowane convention congress conference ko wani taro na jam'iyya wato kotu ta tabbatar da cewa a ƙarƙashin kashi 42 na tsarin mulki kowane dan babu dan kasan da zai tutu ta huskar ainihin hana shi wata dama ta siyasa a sanadiyar siyasar sa a sanadiyar addinin sa a sanadiyar kabilar sa ko inda ya fito so kotu ta tabbatar da cewa babu wani mariki office din da ke da nasaba da siyasa wanda za a hana ma tsayawa takara shine tsarin mulki ya ba kowane mai rike da mukamin siyasa kafa da dama da yanci na takara na zabe ko a zabe shi a lokacin da yake rike da wannan mukami waton kawai abin da dai doka ta tsarkanta kwana 30 kamin ainihin zabe ya wajaba ya bar office amma ba wasu kwanuka kamin sannan ba
to wannan abin da majalisa ta yi kana ganin zai kawo takun saka ko rashin jituwa tsakanin bangaren zartawa da bangaren majalisa kenan ganin kamar an saba yarjejeniya da aka yi tsakanin majalisar da fadar gwamnati musamman shi shugaban kasa
a babu wani takun saka in bayan mu'amala ce ta aiki kowa tsari miki ya bashi nashi hakki ainihin shugaban kasa yana da hakki na yake yarda da dokar zabe ya kuma zauna da su ya jayi hankalin su ya kuma yi akan wannan tsari su ku a bisa haƙƙin su na yin gyara ga doka sun bada alƙawari sun saba ita kogoto akai koki akan tsarin doka wanda ya bata haƙƙi na ainihin tabbatar da ni a gaskiya ta tabbatar da abin da a gaskiya wato ta amince da ainihin matsayin shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa wannan kashi na 84 karamin kashi na 12 haramtacce ne ba ingantacce bane ya saba ma tsarin mulki ta soke shi baya cike kuma dokar zabe a kan matsalolin da ke da nasaba da zabe a Najeriya
ministan shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja na yi kokarin samun bayani ko kalamai daga shugaban kwamitin da ke kula da tsare-tsare na zabe na majalisar dattawa ta Najeriya sanata Kabiru Gaya amma kokarin da nayi na citura domin jin martani ko matsayin da majalisa za ta gabatar dangane da wannan bayani ko matsayi da kotu ta yi akan sabuwar kudirin doka ta zabe a Najeriya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
To a jamhuriyar Niger kuwa hukumar haɗin gwiwar ƙasar da Najeriya ta bayyana shirin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihohi makwabta da ke Niger a ci gaba da ƙarfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin al'ummomin ƙasashen biyu yayin da ɗaya bangaren ake gab da cimma matsaya a fannin sadarwa da nufin murƙushe aikayakar 'yan bindiga akan iyakokin Najeriya da Niger wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mun Barma ya aika mana da ƙarin bayani
A watan Maris na 1971 ne kasashen Nijar da Najeriya suka kafa hukumar haɗin gwiwar Najeriya Niger Joint Commission ko kuma Commission Mixte Nigero-Nigerian da zummar bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin al'ummomin su inda Najeriya ta ɗauki nauyin gina hanyoyin zirga-zirga da ke haɗa jihohinta bakwai Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Jigawa, Yobe da Borno da wasu takwarorin su biyar na jamhuriyar Nijar wato Doso, Tawa, Maraɗi, Zandar da Difa a yanzu haka hukumar ta fara yunkurin gina layin dogo a tsakanin waɗannan yankuna kamar yadda mataimakin magatakardar hukumar Alhaji Adamu na mata ya bayyana a taron manema labaran da ya kira
akwai proje na a yi hayyar jirgin ƙasa daga ƙauren Namo da zuwa Sokoto zuwa birnin Gwani har ma ta kawo Doso proje na huɗu shine Kano Magarya Zandar na uku Kano Dayi Katsina Jibiya Maraɗi zan san muke muku yanzu wannan ta Kano Dayi Katsina Jibiya Maraɗi ita an dauke mata kai na fara ta gaugawa Najeriya da masu dan kuɗi miliyar biyu na dolar Amerika biliyon kenan biyu su aka keɓe da yawan hayya tun daga can Najeriya har garin Maraɗi
haka kuma waɗannan ƙasashe sun kuduri aniyar samar da harkokin jigilar jiragen sama a tsakanin su a ƙarƙashin hukumar Joint Commission
akwai kamfani wanda aka ce ma Overland shi har ya kawo jami'in shi nan shi na zaune cikin Niger saboda shirin wannan sun kace insha Allah cikin wannan shekara ta 2022 za su fara sa'annan akwai wani kamfani da aka ce ma Airpeace shi har ya fara 11 ga wannan wata na Mars yanzu sun dauki alkawarin su uku da sati za su riƙa zuwa nan in sun taso daga Abuja su biyo Kano su yi eskalta a nan su zo ta wannan ko yana da muhimmanci kwarai
lura da yadda 'yan bindiga suka bullo da dabarar amfani da layin wayar sadarwar Nishar a duk lokacin da hukumomin Najeriya suka katse harkokin sadarwa yasa gwamnatocin kasashen biyu suka amince su dauki matakan bai daya daga yanzu
lokacin da suka yanke wayoyi mu ba mu yanke ba sai ana amfani da wayoyin Nishar amma yanzu idan Nijeriya za ta ɗauka wannan mataki kamar Sokoto ko Zamfara ko Katsina to sai shaida mu jihohin mu ta iyaka su sai gaba daya a ɗauki mataki kenan tun kasar da Zamfara an yanke layi ba ka ita daga Nijar ka sayi don kai mun haɗa kai a yanki gaba daya.
Batun inganta lafiyar al'ummomin Nijar da Najeriya na daga cikin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar ta Joint Commission. Saboda haka take bin diddigin tsarin dakile yaduwar cututtuka a tsakanin kasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda Muhammad Awal Garba ya aika mana daga Kamaru.
Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru, election Kamaru Musa Eric Esose, ya sanar da cewar an fara sabunta katin zabe a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya.
Election Kamaru ne ke sokip da
zamu gari muka cewa mun shiga lungu da sako gari zuwa gari anguwa zuwa anguwa. Na ganin cewa mun sabunta katin zaben al'umman kasar jamhuriyar Kamaru wajen ganin cewa waɗanda a shekarun su bai kai ba su ma sun samu katin zaben nasu a wannan lokaci da ya haske kai shekaru 20 kuma waɗanda katin zaben nasu ya kare za mu sabunta musu haka zalika wanda su tabbatar da nasu katin zaben.
Donc c'est pour vous dire que l'organisation n'est pas dans de très bonnes conditions.
Wala ne sa ne tsaka ki ga irin ayyukan da hukumar zaben take gudanarwa a lungu da sako na kasar Kamaru na Yikishibis da Alhaji Mustafa a yayin da yake yankan katin zaben ga abin da yace
ID card dina a yaje yake an kama ne an kaka kusa kaka bandi ka 2018 tsakanin Manyeme da Konye ambazo ne awa na biyu da su suka yanke suka kama wannan suka yanka wanda na ba su kuɗi kana na faci kai da ok dalilin da ya sake ran na zo da ke sake amfani domin na so kamar cikin yankan nan.
Haka zalika mun tattauna da ita ma malama Asma'u Audu wanda ta yi bayani kan yadda take gudanar da ayyukansu na yankan katin zaben a kasar jamhuriyar Kamaru.
Yawwa ga su na ga kina ba mu da katin zaben a me yasa kuke yin shi yanzu haka?
Muna yin musu dona kowane shekara muna yi
sannan kuma na sake hira da malamar da ke gudanar da aikin nata ita ma ta wani bangare daban malama Hafsatu Isa ga abin da take akan aikin da suke gudanarwa na bada katin zaben a kasar na jamhuriyar Kamaru.
Sunana Hafsatu Isa, an muke ma mutane katin zaben kuma katin zaben ne yana da muhimmanci ya kamata mu rinka yi mama ta ga don mata ta ba ya mama ta ku kuma mai da ranar kuma yana da amfani sai yana da ranar
a yanzu ka ana daukan wannan katin zabe a wajen ku
ana daukan
a za ki nuna mun katin zaben da kuka yanzu ka
Alhaji Ali dan Alawa ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga kaɗan daga cikin abin da ya ce an da gwamnatin kasar take gudanar da ayyukanta kan matsalar yankan katin zaben a kasar na Kamaru baki ɗaya.
Alhaji Garba, na ji tambayin da kai mini dangane da kungiya mai haɗa zaɓe kuma ita take rijista ita take kirga kuri'a a kowane lokaci kungiya ne da aka kirkiro ta nake ga a shekara 1996 yayin da aka wani taro da aka canja kundin tsarin tafiyar da kasar Kamaru wato da zaɓe gaba ɗaya.
Eto nan dai wato sun bude wannan yin register din nake ga a watan February yayin da suka gayyace mu ɗan SDF. Asalin da kungiyar tun so mu yi mun kasance mu masu adawa mun kasance mun nuna mu gwamnati cewa bai daidai da dokan da aka fitar na kikiro da wannan kungiyar ba. Me ya bi dokan da aka fitar na kikiro da wannan kungiyar? Aka ce a saka mutane waɗanda ba su a cikin wani jama'iyya ko ɗaya. To kaga duk mutanen jama'iyya mai mulki aka saka a ciki. Wato shi aka yi wata kwaskwarima aka sa su wato kamar sun yi ritaya ne suka je suka zauna ciki. Amma wannan duk bai damu da yake dai zuwa zaɓe wato kamar soja ne ba ka da wani makami da za ka yi ka taimaka a ci zaɓen dai ba ka da karta na zaɓe. Karta zaɓen na shi ne kamar makamin ka wato yanzu dole ne da duk wanda ya tashi je wannan rijista saboda ya samu karta. Amma tsarin da suka yi na haɗa zaɓen na ƙirga ƙuri'a babu gaskiya ciki ko ƙanƙani wallahi. Wato dai gara dai a je a samu karta domin ba ka kasance soja da zai je yaƙi baka da karta ba. To kaga mu da aka ce muka an zo zaɓe babu karta to kaga kai ka ai ba a yi da kai. Shi sa yana da kyau ƙwarai da gaske a je a yi rijista. Muna daga cikin masu tuhumar mutane masu roƙon mutane a kowane lokaci su je su yi rijista. Ko da yake rijista ma ba su gaya ma mutane nawa suka yi rijista. Kamaru dai gaba ɗaya wato rabonmu da a ƙirga mutanen ƙasar Kamaru na ga ya kusan shekara 35 ko man ce su shekara 40 ɗin ma da shi wannan yake iko wato ba taɓa ma ƙirga al'umman Kamaru ba. Amma ana tuna cewa al'umman Kamaru sun kusan miliyan 25 da wani abu. Amma a kowane lokaci wani sai su ce maka ai rijistan da aka yi bai fi miliyan 5 ba bai fi mutane miliyan 6 ba. Da kowane lokaci kuma aka yi zaɓen ka ƙirga ƙuri'an da duk kowa ya samu sai ka ga cewa duk ƙuri'un ba su kai miliyan 3 ba. Da ƙyar ne ma kake ga an samu miliyan 4 kamar wannan shi zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a shekara 2018. Ina ga duk waɗanda suka yi zaɓen ba su fi miliyan 3 ba. To kaga miliyan 3 a cikin miliyan 25 a ce sun zaɓi shugaban ƙasa da kamar wuya ne ya kasance cewa lallai kuwa masu waɗanda suka fi yawa ne suka zaɓi mai tafiyar da mu a wannan lokaci. Na ga abin zai iya gaya maka kenan a kan wannan al'amari. Kai dai mu dai muna nan ne muna yi muna rijista ba za mu hana mutane zuwa rijistan ɗin ba. Domin dai kantar ɗin ko ya dai wani lokacin ya zo ya taimaka.
Alhaji Garba shi kuma ya faɗa a jini a ɓangaren jam'iyyar LDP sai ko CPD mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ka shugaba Paul Biya ga abin da ya ce.
Maganar da ta nazarcen somin ɗiban wato rijistan wanda suka kai shekarun zaɓe a Ilekan ba wai gwamnati bane yake kwasan mutane yake zuba su a'a. Har yanzu ana wa mutane gargaɗi cewa wa'anda so kai shekara 20 da wa'anda ba su da takardar zaɓe su je su yi rajista a Ilekan. Wannan rajistan ɗin shi ne ake kaga yanzu wani sa'in suna tafiya a unguwanni mutane ni kaina wani sa'in ba na tafiya. Amma aiki ne suke yinsa ba wai suna ɗiban mutane gwamnati da saka mutane su abin nan ba su yi zaɓe ba ne. Ina so da mutane su gane abu ɗaya. Mutane su kiyaye mutane kuma su abin nan su san yadda za su yi ba za su iya yin aiki ba su ce ba za su iya yi ba. Amma zai cewa gwamnati na ruba mutane a cikin wajen zaɓe wannan daban ne madalla.
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To sai kuma labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Wannan makon ne aka fara gudanar da gasar kakar wannan kafa na wannan shekarar tun bayan shekaru biyu da suka shuɗe aka dakatar da gudanar da gasar domin cutar coronavirus da kuma rashin kuɗaɗen da za a gudanar da gasar. Sai dai daga zaɓar tsohon ɗan ƙwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o a kan hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru FECAFA ya maido da gasar an da club ɗin Buda da club ɗin PWD na ɓangaren Bamin da suka gwabza. Nan ne club ɗin Buda suka jefa ƙwallo ɗaya a lagar club ɗin PWD aka kashi gasar buda na da ci daya PW kuma ba su jefa kwallo a lagar ta kwarta su ba Adamu Sadu masoyin kwallon kafa ne na kasar Jamhuriyar Kamaru mun tattauna da shi ya yi mun karin haske akan al'amuran da suka gudana na kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru ga yadda ake da samu ta kaya da shi
eh gaskiya Malam Awal wallahi gaskiya wato Etosis ya yi kokari da ya dawo mana da championan kasar Kamaru sabira kasa an yi shekara biyu bai wasan ba amma a satin da ya shige wato ya kokari ya dawo da wasan kwallon kafa a Kamaru sosai kuma a gaskiya mun ji dadi wannan gawan wasan kwallon kafa kuma kaga yanda abu ya shige sosai mun samu wato manya ɗan wasa sun buga kamar da ka fada bambuto na can garin asuda buda sannan kuma ga PW da PWG da Bamenda wallahi sun wasa sosai gaskiya mun ji dadi wallahi sosai kaga yanzu su kansu ƴan wasa yanzu za su samu samun kuɗi yanzu kuma za su samu ƙarfin gwiwa sosai parce que Samuel Eto ya ba su kuɗi wa kowace kungiya kwallon kafa ya fara ba su miliyan 25 kowa to kaga nan zai saka musu zai ba su kuzarin wasa sosai
to ya fice gari kuma maganar da aka yi na maganar buga kofin kasar Kamaru wanda ita PWG ita dauka ta bari
eh to a gaskiya mun jira sosai saboda kaga a nan Kamaru akwai matsala sosai an final din ya ci ayi wasan shi tun wato 2021 to kaga bai ba saboda da akwai maganar covid 19 kuma aka zo aka yi gasar kofin Africa to amma ne duk da yake an yi kuma ya shige lafiya ba wani ba wata matsala kun da yake ana jira shugaban kasa bai zo ba sai aiko da prime minister shi ya zo ya mai gurbin shi
kashe kuma ya wannan tagare da ake zuwa cin kofin kwallon kafa na duniya gabaki daya wanda za a buga daga kasa Kamaru za ta buga daga Algeria ya kike gano
wannan ma muna jira sosai saboda da sabon coaching da aka saka Rigoberson Bahana mun ga ƴan wasa 33 da ya kira a gaskiya za su buga sosai da Algeria ina ga cikin watannin ne insha Allah ya kuma a gaskiya za a buga wasan kwallo kasa kuma Algeria ita ma gasar kofin Africa da shi nan ba ta nuna wani abin kirki ba to dai muna tsammani insha Allah Kamaru za ta ci nasara sosai
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to don nan ne kuma muka zo ga zangon mu na karshe wato labarai a takeice
Mahmud makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT sannan kasar Australia ta kakaba ta kunkuma ma wasu gaggagan attajiran Rasha biyu yau dinnan Juma'a
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dake da wani sabon shirin. Kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon kai munna ga Umar Bashir Ibrahim Idris da Malama Sa'adatu Abdullahi mai Kano waɗanda za a daura auren su gobe Asabar a unguwar Rogo dake Jos Arewa a jihar Plateau Nigeria da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu kan amadadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tani gabatarwa da kuma Julie Leather's Creation da ta hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun karshen mako lafiya